ita ya ce ita musulmi ce, mijin kuma an ce musulma yake aure ya ce ai mata ta musulma ce. Ina musulunci da wanda yake maganar Allah, magana Al-Qur'ani da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Allah ya mana sutura. To jama'a mu kiyaye da kyau. Wato addinin musulunci abu ne wanda aka riga aka shirya sai bi kawai, wanda duk ya kauce wa inda aka shirya to ya tabbata kuma ya bata. Ma za ba da haƙƙi illa dalal. To me kace mallam?
Na'am. Ba ƙara.
Wa za ki tabu.
Ba ƙara sabon ne.
To,
ina nan da littun zira ta
tsaye. To, shi Al-Qur'ani mai gaskata littafin da ya zo gabansa ne, wani tunzira ummul qura, an aiko da shi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargadi uwar dukkan garuruwa wa manhawla da wanda yake kewayenta ita ce masa. Ya gargadi mutanen maka wa sa'irun nas da sauran mutane kuma gaba ɗayan su. Wallazina la yu'minuna bil akhirati wa annad ba sa ba da gaskiya da ranar tashar kiyama kuwa. Wallazina yu'minuna bil akhirati, waɗanda suka ba da gaskiya da ranar tashar kiyama su ne mu'minai. To yu'minuna bihi, suna ba da gaskiya da Al-Qur'ani da sun ji an faɗa yace na'am haka yake kuwa. Ba sa neman wani tawili daban. In ka ji mutum an faɗa abu an ce Al-Qur'ani ne ya faɗa, yana ɗan kyakkyawa ana kyakkyawa to bai yarda da Al-Qur'anin ba ne. Amma wanda ya ba da gaskiya duk abin da aka ce Al-Qur'ani ne ya faɗa sai imani, mun ya san Allah ne ya faɗa. Saboda irin darajar da Al-Qur'ani yake da ita. Banda Al-Qur'ani wani littafi ne ba a yarda a ɗauke shi ba sai an yi alwala. Duk abin da mutum yake yanzu in mutum na hadisi na karanta hadisin manzo Allah, yana wa'azi yana hadisi yana tayi yana tayi, to yayin da ya nufin zai kawo hujja ya kafa da ayar Al-Qur'ani sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a zamanin saboda martaba Al-Qur'ani. Gashi ko shi hadisin kansa Imamu na Malik Allah ya kare yarda da shi ba ya taba karanta hadisin Annabi sai da alwala. Idan ka zo fatawa wajen Imamu Maliki, dama idan zai maka fatawar da hadisin Annabi, in alwalarsa alwala take sai tashi ya dau buta ya daura alwala, sannan ya zo ya zauna. Idan ya zauna in ka dubi fuskar sai kaga ta canja, kaga ya ya mutse ya kara hankalinsa guda. In ka tambaye shi kace me yasa ne ka, sai ya ce ka tambaye ni kalma wacce take tafi karfin in faɗe ta ba tare da tara hankali ba. Zai faɗi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To in ya soma hadisin manzo Allah kuma sai hawaye ta zuba idansa, hadisin Annabi kenan. Sannan Imam Malik shine aka ce tunda ya zama hankali ya zo jikinsa, an ce bai taɓa ratsa Madina, garin su ce a nan yake, bai taɓa ratsa ta ya fita akan raƙumi ko kan doki ko kan alfadari ba tunda yake. In fita zai yi dama in aka yi masiddi sai a dinga da shi ko yana tafiya, sai sun tsallake Madina tukuna ya fita bayan gari sannan ya hau. In ya je kuma ya gama abin da yake, in ya dawo daga kofar Madina daga nan zai sauka kuma a ja abin shi ko ya tafi da kafa. Har aka ce me yasa yake haka ne, aka yi mata tambaya aka ce shin hawa doki a Madina ko raƙumi a cikin Madina haramun ne? Sai ce la, yace ba haramun bane. Yace amma ni a inda nake gani kasar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwance a cikin taka ta akan abin hawa nayi kadan saboda girmamawa. Haka ake so a riƙa girmama Al-Qur'ani. In mutum ya ji an ce ana karatun Al-Qur'ani ya tara hankalinsa, saboda haka makaruhi ne karanta Al-Qur'ani a rigingine ko a kashingide. Ba a so karanta Al-Qur'ani a rigingine, ba a so kuma mutum ya kashingida ya karanta Al-Qur'ani. In za a karanta Al-Qur'ani ka zama mai kyau, ka yi alwala, musamman kuma ka sa fuskar ka alƙibla, ka sa gabas, ka tara hankalinka. In kana da dama ka riƙa fahimtar abin da yake faɗa, in ba ka da damar wannan to ka tara hankalinka ya zama idonka na ganin baƙaƙe. Al-Qur'ani sarkin daraja. Yau dai a bayan ƙasa ba mu da wani abu kamar sa. Duk zagaye-zagayen da ake a duniya dan Al-Qur'ani ya ce Allah ya ce shi zai kiyaye shi ne, ba dan haka ba da yanzu an shafe shi. Domin da sai ya ba Al-Qur'ani to musulunci kuma ya ɓata kenan, babu shi. Yanzu ma da Al-Qur'anin kana ga yanda ake kullo masa da surkulle iri-iri, ana so a ɓadda maganarsa. Allah ya kiyaye mu. To shi ne, domin kamar gari ne, kaga duk duniyan nan yanzu babu wani gari, duk garin da ka ji ana lissafi ana gari kaza gari kaza gari kaza ɗin nan, wato ba garin da yake kamar maka. Duk garin da yake filin duniyan nan gun kafiri da gun musulmi ba kamar maka. Kafiri ya yi addu'a Allah ya kiyaye masa, musulmi ma ya yi addu'a Allah ya kiyaye masa. Idan kafiri ya ce baya addu'a Allah ya kiyaye maka, to in maka ta lalace to shi kuma ya lalace kenan. da haka auliyawo duk zamanin da suka ambaci Ka'aba sai sun ce sharafa Allahu wa qaha Allah kiyaye ta Allah ya kara mata daraja domin ita ce cibiyar duniya ummar quraki ne uwar dukkan kaji duniya ma gaba ɗaya Allah ya ce unguwoyi sunan duk duniya kenan unguwa amma maka sunan ta gari domin ita ce farkon garin da Allah ya ajiye a duniya farkon inda Allah ya ajiye ɗakin Ka'aba kenan sai a ruwan tufana da Allah ya ɗauke ainihin ginin ya sama da shi ya bar ainihin foundation a ƙasa yayin da Annabi Ibrahim ya zo ya ɗora a kai ka gani to shi alƙur'ani an saukar da shi ne don a yi wa'azi da shi ba don a yi ta kallonsa ba don haka in ka ga alƙur'ani mutum na karanta shi bai san abin da ake faɗa ba to da yawa sai ga yana aikata kuma wani abu wanda yake bai dace ba saboda haka in mutum yana da alƙur'ani ya san tilawa Allah ya sa ya yi ƙoƙari kuma ya san abin da ya faɗa mutum ya san abin da alƙur'ani yake faɗa to nan zai ƙara sanin darajar alƙur'ani shi kansa ko mahafizin alƙur'ani bai san darajar da Allah ya bashi ba in bai ilimi ba in mutum ya haddace alƙur'ani yana jin ana ce masa alaramma ne amma bai san me abin ya ƙunsa ba sai ran da ya ilimi tukun zai san akwai wata ajiya a wajensa zamanin halifa sayyidina aliyu Allah ya ƙara yarda da shi a zamanin da ya halifa duniya a madina shine yanka wa dukkan hafizan alqur'ani albashi yace baitul mali dukkan hafizan alqur'ani yana da albashin sa duk wata zai karba su zauna kawai su kiyaye alqur'ani aikin makaranci kenan ka ta karatu dare da rana duk wata an rubuta ka je baitul mali ka dawo abincin ka da na iyalinka to a yanzu mun samu wannan darajar wa zai ba mu kai ma ka so ma sai ce wa ya saka dina mana gashi ku waiwa ka ga fa karatun alqur'anin an san shi ke rike da duniya domin yau haka in ba alqur'ani mai cin duniya ma ba zai ci ba amma kuma ka ga makarantan an manta da su ma karatun ba a ɗauke shi a komai ba ana ganin ɓata lokaci ne ma amma akwai ranar da za a neme shi kuma dama alqur'ani yanzu an ajiye shi karan farauta in ka ga ana neman wanda ya san alqur'ani to dama musiba ta sauka ya kaji ana aje gun malamai kenan fita karatu Allah ya yi masifa a saɓa Allah kuma idan talauci ya damu mutum ya dinga zuwa gun malami kenan a yi min sauka kaza a yi min sauka kaza a yi min sauka kaza da ya samu wadata ya je ya gina gida mai kyau ya ce to dukiya dai ta Allah sai ya bani Allah ya ce kar a yi zina mata ku zo ku biya ku ta yi ka gani bukatar su ta biya an roƙi Allah da alqur'ani shi ko ya ce a yi zina a cikin gidansa kuma ko sai bude gidan giya san ba ruwansa da malamai kuma abokan gabarsa kenan inda ya ji ma ana karatu san ba zai je ba zai bar wani ya je ba in ana karatu alqur'ani kan ka ga mutum wanda yake wane ne wannan yana da wuya sai masu imanin gaske kowanne ku ta hanyar alqur'ani ya kai inda ya kai duk dukiyar mutum sai da yasa aka rukar masa Allah mai roƙo Allah ku da alqur'ani ya roƙi Allah to kuma in bukata ta biya to alqur'ani za a fara wulakanta ta ku ka san mutumin da ya gina gida ya ce a yi zina a gidan wannan mutum da ya san abin da zai sa a daina sallah a daina azumi a duniya wallahi sai ya biya kuɗi an yi dan wanda ya taimaka a saɓa Allah to da shi da mai saɓan duk ɗaya ne Allah ya ce kar a sha giya mutum ya yi gida ya ce a zo a sha a cikin gidan da ba gidan a shiga a sha Allah ya ce kar a yi zina mutum ya zo ya ce to ga gida karuwa su shiga amma shi ya ba ruwansa ka ji dabararsa kenan ya ce to ni fa ba ruwana kar fa ku zinan nan ku ce da ruwana ni ba ruwana ni ne na ba ku haya kawai kaga suna da maza ne wannan tawili ne irin namu yanzu alqur'ani haka aka ajiye shi musiba in ta zo a roki Allah iyayi to gashi ko abinda ake bukata da alqur'ani in za a yi wani abu a yanki hukunci a dauko alqur'ani dama dan haka Allah ya dauko shi ta aiko da shi haka kuma manzo Allah ya yi shi idan ka zo da husuma kuka zo da mai fada ko rigimar gona ko ta gida ko ta dukiya manzo Allah ba zai iya ta da ku kuffan ba ba zai ci komai ba in kun marka tawa sai titu ku za ka tatu in kun zauna a gun idan abin ya zo da gaga malaika jibril yanzu nan sai zo ya kawo manzo Allah aya wacce zai hukunci akan wannan sai ya ce to ubangiji ya ce kaza in abin ya jinkiri sai ya ce to ku je tukuna amma ba zai taba fadar wani abu da ra'ayinsa ba tunda yake bai taba yi ba manzo Allah bai taba ba amma yake kwalin tawi bai taba yin magana ta san zuciya ba hatta da abokan wasa manzo Allah in yana maganar wasa da jikokinsa ko da abokan wasa to wannan magana zaka same ta hakikar gaskiya ce da maganarsa ta haƙiƙa, da maganarsa ta barkwanci, dukkansu a kan gaskiya suke. Akwai wata mata wata ran ta zo ta samu manzo Allah, tsohuwa ce tukub, ta ji maganar manzo Allah, labarin darajar da Allah ya bashi ya bayyana, sai ta taho tana diddike sai ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta gaishe, da ta gaishe shi ya ansa, ta ce masa na zo wajenka ne. Ya ce to me ya kaki? Ta ce ina so ka roƙi Ubangiji ya bani aljanna. Manzo Allah ya murmushi ya ce ya ce Allah sarki, ya ce wannan tsohuwa ba za ki shiga aljanna ba, ba za ki shiga aljanna ba. Sai ta fashe da kuka, tana ta kuka, ta ce yanzu ba za ku samu aljanna ba ya Rasulullah. Ya ce ina, ba za ki shiga aljanna ba. Sannan manzo Allah da ya dubi kukanta ya yi yawa, sai ya bata bayani. Ya ce to ba ina nufin Allah ba zai miki gafara ba ne, ina nufin wannan tsufa naki sai an canja tukunikin zama budurwa sannan ki shiga aljanna, ba haka za ki tsufuwa ba. Sannan sai ta fahimci ashe manzo Allah ya jata da barkwanci. Haka irin maganarsa take, da wasa zai magana amma kuma gaskiya ce, domin ba wata tsohuwar da za ta shiga aljanna duk duniya. Kowace mace in za ta shiga aljanna ɗan shekara 33 Allah zai maida ita, komai tsufanta, namiji ma ɗan shekara 33, kowanne tsawonsa kuma kamun 60, kowane mutum kamun 60 haka tsawonsa zai zauna, daidai tsawon annabi Adamu kenan. Kowane mutum yana jima'i da mace kuma na mutum 300 shi kadai. Ha kuma za a zauna ba tsufa, ba rashin lafiya, ba sallah, ba azumi, ba zakka, ba haji, ba rashin lafiya, ba saye, ba sayarwa, ba gaiki, ba najasa, ba wankan janaba. Sai mutum ya jima'i, in yana so ya kwanar ne bai gaji bai daina jin daɗi ba, sannan kuma ba zai manni ba, ba kuma a haihuwa. Wannan gida shi ne wai mutane suke ɗaukansa gidan wasa, wai idan mutum ya gama shahancinsa a nan duniya zai a bashi gida. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗan aljanna duk gidansa in ya shiga kowane ɗaki akwai takalmi daban, akwai sutura iri daban, takalmin kowane ɗaki in an zo da shi duniya aka yi masa kuɗi, to duk duniya ba dukiyar da za ta biya takalmin kafa ɗaya tak. To shi ne mutum wani yana yin sallah 50 salawati, wani ma bai san yadda sallah take ba, sai dinga fata shi aljanna zai shiga, ya je yayi abin da ya ga dama bai kuma san abin da yake ba, ai sai an nemi aljanna, neman ta ake. Kuna gani auliya suna son duniya da daɗinta da komai suka sallama ta don su samu aljanna. Dukiya ba ta hana a yi ibada, sarauta ba ta hana ibada, bare ko malanta, yarinta ba ta hana ibada, tsufa ba ya hana ibada. In mutum ya ce shi yaro ne, ya duba mana inna Allaha yashtari minal mu'minina anfusahum, dalilin saukar ayar ai yaro ne ɗan saurayi ƙanƙani da ya ji an faɗi irin yadda aljanna take. Ya ce da manzo Allah ya ba da kansa a ran nan, ya ba da kansa aka je yaƙi kuma ranar aka kashe shi, yaro ne ƙarami, ba wani yaro a wajen ibada. Su fa ko baya hanawa, sai dai in mutum ya kasa, to kaga darajar addinin musulunci kenan. Idan mutum ya tsufa kullum kana yin sallah nafila raka'a 20 ko raka'a 30 kamar yadda Allah ya saka sayyidina Usman Zinnurain, kaga sayyidina Usman shi ne aka ce kullum ranar duniya sai ya sauke Alkur'ani, sannan kuma da daddare sai ya nafila raka'a 100, kullum sai ya sauke Alkur'ani. Domin an ce zamanin da ya halifa, wata rana ya taɓa zuwa yana wucewa, sai aka ce masa, sai ya ji mutane suna raɗasa, aka ce kun ga dattijan nan, wato kullum ya sauke Alkur'ani sannan da daddare baya bacci. To aka ce daga ranar sayyidina Usman har ran da aka kashe shi, daga ranar bai ƙara kwanciya da daddare yayi bacci ba. To mutum sai ya je ya shaƙe cikinsa da abinci, ya kawo ruwa mai sanyi ya sha, ya je ya sa fulo guda uku a garshi kadai a bacci, sannan gari ya waye ya miƙa ya tashi, bayan rana ta fito zai sallah, sannan ya ce shi aljanna zai shiga. Yun aljanna haka take, a duk sai a cika ta da mutane kenan. Ai yawancin mutane Ubangiji ya ce wato ya halice saboda ya sa su a wuta ne, ba dan kin su ba, ba dan bakin jinin su, saboda rashin neman ta aljanna ba su nema ba. Ubangiji ya ce wala qad zarana li jahannama kathiran min al-jinni wal insi, da yawa Allah ya ce na halice mutane da aljanu yawa yawa saboda wutar jahannama, ba dan kowa ba, saboda rashin neman aljanna. Ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a tashi alkiyama ba sai an samu mutane guda 1000, ka sanda taron mutane su 1000 a zaune, idan a cikin su karere 900,000 sai ka bar 100 a cikin 900 a guda 100 nan ka ware 900 to guda 100 nan kuma sai ka ɗebe 90 ka bar guda 10 to a cikin guda 10 sai ka ware talhi ne dan aljanna haka manzo Allah yake kan a tashiyar kiyama sai an yi haka to ya ka gani cikin mutum 1000 mutum ɗaya dan aljanna ba zamanin ya soma ba yanzu tunda ka ji yanzu an soma cewa wai tsara mata ba addinin musulunci ne yake yayi ba wai musulmi ne masu fadar wannan da bakin su wai dan su ci duniya wai ai tsari ma ba Allah ne yake yi ba ai wannan kishi ne kawai kaza kaza musulunci bai hana mace yawo ba mutum ba ya da hujja kuma in ka ce wai fada ba zai gaya ma ba wanda duba mutum manzo Allah bai bayyana annabi Ibrahim in mutum ya duba tarihin annabi Ibrahim zamanin da ya taho za shi gina ɗakin Ka'aba matarsa saboda tsananin kishi ya ɓoye ta a cikin akwati mai ya saka ta a ciki tafiya ta kama su a jeji zai tafi saboda kar a dinga ganin ta ubangiji ya hana sai sa aka yi masa akwati daidai tsawanta aka yi masa kofa inda idan ta zai rika gani yayi ta ya daure ta kamar ajila nan wajen ya sa kayan sa ya dora kan rakumin sa saboda tsananin koyewa kai da kace wai addini bai hana mata su yawo ba idan kuma an gani matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji dubu tsarki irin nasu matan annabi yanda ka san tsoron Allah da suke da shi wallahi a yanzu samun malami wanda yake mai tsoron Allah mace ta manzo Allah sai an duba binni guda ba a samu guda ɗaya ba mutanen da ake aiki da aikin su habai da kansu gaba ɗaya zamanin da manzo Allah ya faku in wani abu ya zo sai su wajen matan manzo Allah su sa a sa tsayi akwai labule ne su je a saki labulan matan na daga ciki su kuma su zauna daga bayan labulan su ce hukunci kaza ne aka zo tambayar mu me kuka ce akai matan sai su ce to wannan hukunci manzo Allah dai yayi kaza yayi kaza yayi kaza a kansa akan wannan sahabban za su tsaya ya kaga tsoron Allah irin wannan matan to amma su kansu ubangiji ya ce kar su fita don fitar fitina ce wa qarna fi buyutikunna kace wani kuma yanzu sai ya dauka shi ai matan annabi aka ce kadai to matan annabi ma kenan an ga musu yana ka matan da ba su taba yin niyya za su yi zina ba tunda suke yanzu mace an ka sake ta tana ta yawo baka taba samun matar da za ka ce na shaidi ta ba amma matan manzo Allah shaidaddu ne waɗanda aka saukar da aya a kansu jama'a wallahi mu kiyaye kasancin duniya ya sa mu bar aljanna kusa aka bar alqur'ani to ba za a ci duniya ba kuma bi babu kenan duba ku gani manyan annabawa wannan yadda suke yi mutum ya ce ni ma'aikaci ne sai ya tafi aiki wanda za a bashi kuɗi aikin nasara idan ya je aikin nan malam ya zauna wai wannan aikin da yake ai ba zai bari ya tashi ya salla ba shi ma'aikaci ne aikin da kake na neman abinci ya fi aikin Allah wanda Allah ya halicce ka saboda shi idan ka daina aikin ma Allah ya lamunce ma abincin da zaka ci idan da duk mutum ubangiji ya halicce shi bai zo duniya ba sai da Allah ya rubuta masa arzikin sa ta gaba ɗaya tukuna arzikin mai yawa ne kaɗan ne a garin ku ne a wani gari ne ci ne da sha ne wallahi mutum bai zo duniya ba sai da Allah ya rubuce mu arzikin sa kaf duk kokarin ka iya wannan arzikin zaka tsaya kace wai ni ma'aikaci ne na je gun aiki ko kasuwa na soma aikin kasuwa ana ta ciniki har lokacin sallah ya wuce kuma kai ramuwa wani ma sai ya bari wai ya hada sallah biyu ko sallah uku dan biyan bukatar aikin sa mutum ya manta da kissar sayyidina Sulaiman alaihi salam yadda yi kun san shi ne aka ce yana da garke na dawaki garken annabi Sulaiman na dawaki wato inda aka daure su dawakin yaki wanda za a je a hari a garin kafirai makiya Allah to ranan sai yace bari ya je ya duba waɗannan dawaki irin kiwon da ake musu da irin kibar da suke ya je a nuna masa wannan dawaki siffar farare ya je ya kallon su ya dudduba ya dudduba ya dawo wajen daja ya duba wajen bikili ya duba wajen danda malam har lokacin sallar asar ya wuce da ya fito sai ya ga rana ta yi gurubi ta yi jajir za ta sulmiya sai ya ce musu mun yi sallar la'asar kuwa suka ce ba a yi ba ya ce subhanallahi ya ce yanzu waɗannan dawakin adan duniya su ne suka shagalar da ni har aka ce wakatun sallah ya wuce ni zan yi ta a larurinta sai ya ce to mu koma aka koma yace da wanda yake tsaron dawakin yace mu koma wajen dawakin nan zai nuna ubangiji shi ba komai bane annabi shi bawan Allah ne ba komai bane sai ya karbi takobi da hannunsa bai sa bara ko bawaye aikin ba sai ya karba da hannunsa in ya dubi wannan doki a shari'arsu cin naman doki halal ne kowanne doki ya samu malam sai ya sari shi kowanne sai ya sari duk dawakin gaba ɗaya sai da ya sari su gaba ɗaya yace to na ba da naman fi sabilillahi tunda su ne suka fa hazzar ramuwar sallah sannan ganin wannan irin imani nasu da yadda da Allah ubangiji ya sa ranar kuma ta koma daidai mutarin la'asar ya alwale yi sallah kan wakatinta to kai da ka je aiki ko wani ciniki ka ce wai kuna ta fama ya za ku ya kwa zo fara ma ba ka da wani hanzari ko karanta alqur'ani mutum yake wakatin sallah ya wuce wallahi zunubi yake samu mun sallar ita ce gaba da karatu haddace alqur'ani mustahabi ne in duk garin nan aka ce hafizun alqur'ani ɗaya ne to ya dauke mutanen garin nan nauyi amma wajibi ne kowa ya san alqur'ani gurgudan sallarsa haddace shi gaba ɗaya duk garin nan in mutum ɗaya ya samu ya ife su sai zai su koya haka ilimin likita duk garin nan in an samu likita guda ɗaya to ya ishi mutanen garin nan shine ilimin ba a san garin da ba masanin ilimi duk ciwon da ya kama a wajensa ya ce wannan irin ciwo kaza ne maganinsa kuma kaza ne to ya ishi mutanen garin in kuma babu a garin to a samu sarkin garin ya ɗauki dukiya a baitul mali ya aika da wani mutum wata ƙasa inda masu ibbu suke ya je ya biya su koya ma ilimin ibbu ya dawo garin don ya riƙa yi wa mutane magani Allah shi yi mu jama'a riƙa kiyayewa da wannan abu da ubangiji ya mana nasiha duk gaba ɗaya abin da ake faɗa nasiha ne domin kar mutum ya je lahira ya ce ban sani ba da haka aka aiko da sani fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku nemi sani ku tambaya in ba ku da sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sani wato mutane uku sun rabanta da sani zuwa huɗu mutum huɗu sun rabanta da sani wato yanda ake a samu sani tambaya wanda ya tambayi malami ya ce menene hukuncin addini guda ɗaya tal to wannan mutum ya samu babban rabo a wajen Allah wanda aka tambaya kuma in ya faɗa ya samu babban rabo a wajen Allah ha kuma wanda yake gurin ya ji an yi tambayar shi ma iyadda shi ma ya samu rabo a wajen Allah ha kuma wanda ya ji suna tambaya ana ba da amsa ya murna ya ce kai ma dalla ana bayyana yadda addini yake to shi ma ya rabanta banda alqur'ani wanne ne za ka zauna kana zaune ko da me kake a gurin ko kana ji ko kana riƙewa ko kana fahimta duk abin da kake halin da kake a gurin da ubangiji ya rabantar da kai inda a rannan ka koma gida ka mutu ana sa zuciya mutum ubangiji zai magafara shine yakuzu bihil musji la huwal muhaddis me sauraron alqur'ani da abin da ake faɗa duk sun rabanta kamar mutumin da ya je hajji ne idan mutum ya tashi daga garinsu saboda Allah ya tafi aikin haji to wannan mutum in ya je ya tawafi ya zirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da wanda aka haifa yau duk da yake daidai suke a wajen Allah a rikin zunubi to kuma amma akwai magana idan daga nan dukiyar ta halali ce ya tafi da ita idan dukiyar da ya je hajin da ita ba halali bane to aikin haji ya tabbata an karɓi hajinsa ko da mutum ka kashe idan ka kwace kuɗinsa ka biya kujera ka je maka kai aikin haji to Allah ya karɓi haji sai dai zunubi kuma yana nan in an je lahira a yi maka zunubin kashe mutum sannan a kwace aikin hajin kuma a bashi sannan a yi maka hukuncin kashe shi kuma duk irin abin da mutum ya je haji to hajin sa inganta amma za a hisabi kuma sai mutum ya da bashi da komai sai sanin gari saboda haka sannan kuma akwai abubuwa da ake neman sanin su kan mutum ya tafi haji ana so in za ka haji baki to bana ku ka zuwa mutum malami ya dinga gaya maka yadda haji yake in an tafi ba a kaza daga ran da za ku tafi haji zuwa ran da za a dawo gida duk a dinga gaya maka amma in mutum ya tafi haka kawai to da yawa zai je ya gama aikin ya da ba shi da haji Allah ya kiyaye mu amma sallah ce ai da yawa mutum zai tada iqama ya sallah ya gama ko bai da sallah da yawa mutum zai ɗau alƙur'ani yana karatu alƙur'ani na ce Allah ya tsine maka albarka ربا قارئ القرآن يلعن ديا مي كراتو القرآن القرآن كما لا أنت سا domin abu ne aka ce kar a yi shi kuma yana yi to ashe da ya faɗa abun kansa ya gawa kinan shi azalimi ne sai ce fa la'anatullahi ala zalimin ko ha ashe sa ga ya tsire wa kansa kinan shi azalimi ne to la'ana Allah kan azalimi to ashe yadda kansa yake kinan shine manzo Allah ya ce rubba qalun wal qur'an al-am haka sallah take da yawa mutum zai sallah ya gama ya tafi ba sallah saboda rashin yadda sallar take bai sani ba la Allah ya baro ta a wajen tsarki ko ya baro ta alwala ko kuma anan da liman ake sallar shi bai san yadda ake koyi da liman ba shi dai ya ga ana jihuwa ai sallah da yazo shi ma ya jihu yace Allahu akbar shi kenan aka sallah aka gama liman ya yi sallah to bai ce zai koyi da shi ba tunda bai koyi ba shi ya tayi ba sallah kenan bai tasa shi daya ba bai yi da liman ba Allah ya kiyaye mu لما أريك تنبايا من ذا الله يأتي التمس العلم ومبسين أدي أن يمو سن كودا بالنسمي إذن أرسى معلمي أنان تكهي وتكساك تنبايا بلغة ساقة لكم كل من كتاش أوى إشرين دهكو أوى إتكتا إشيكا نيمو سن فجي أبيو ما كلم أبيك داو جداك تفكى سواكو كتف أيكي يا إشيكا أقول معلمان دا الله يهولي وآه ye musu tilar a zuciyarsu da daddare su zauna sai su karanta akwai waɗanda Allah ya wakilta su zauna da rana su ma suna son kuɗi sun kasa zuwa su suna Allah ya ce ku zauna wa ya ce dinga cewa yana da kuɗi amma sai ya bari ya zauna yana ta karantarwa to je ka gurinsa ku yi karatu jama'a kar a zauna ba sani Allah ya sanar da mu to irin waɗannan mutane waɗanda suka yarda da Alƙur'ani da ranar tashin kiyama wurin yuhafizuna ala salatin su ne masu kiyayewa kan sallolinsu domin yawa-yawan masallata ƴan wuta ne yawa-yawan masu sallah kamsa salawa su ƴan wuta ne inji Allah ka san ku ita sallar kuma ita ce musulunci ba wani rabewa tsakanin musulmi da kafiri sai sallah kuma Allah ya ce yawancin masu sallar kuma ƴan wuta ne saboda rashin hibzu din ka gani dama musalli da daban muqimi salati daban mukimin salati su ne waɗanda suke ƴan aljanna a musalli na fa ƴan wuta ne dama mutum na zaune da harka sai ya ce ah azhar fa ta kusa shikenan ka ji dama ya manta da ita sai ya duba sai aka ce ai karfe uku yanzu da kwata sai bari dai mu ta yi sallah sai kuma koma harkar sa juma'a ka dau sai gashi aka ce ya dai ai uku da nabi to sai ya tayi babu babu mala sai bubbuga sai da ya zauna to dama yayi ta ne kara cewa na baya sallah to kaga musalli ne kenan bai san farillata ba bai san sunnata ba bai kuma san abin da yake bata ta ba bai san abin da yake kiyara ta ba bai san farilla alwala ba bai san sunnata ba bai san abin da yake ware ta ba shi dai kawai ya tayi tun yana yaro uban su musulmi ne shi ma ya kama sallah musalli ne kenan akasarin su yin an je lahira da tsawa kan su radi malam sai su goce su shiga wuta Allah ya kiyaye mu fawailu lil musallina azaba ta tabbata akan masallata allazina hum an salatihim sahuna masu mantawa da sallar su mutum na sallah sai nan da nan raka'a uku yayi raka'a hudu yayi raka'a biyar ce ko huɗu ce shi dai yake tata hayi salama kawai bi sani ba wani ma karatun da rana sai ka ji yana yi a sarari da daddaren ya ga dama kuma ya koyi yana suhe suhe yana lalaba aljihunsa yayi ya gama shi dai ba an ce ya sallah ba tasbihi 33 ukun nan dama in ya kama sarbin sai ya rika hada guda hudu yana ja sab 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 ya yi zama ya tashi ko zaman ya gaji da shi Allah ya kiyaye mu an kirga an ce kowanne 33 za kai subhanallahi 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 kai 33 walhamdulillahi walhamdulillahi kai 33 wallahu akbar wallahu kai 33 ولا يختم المعتب بلا اله الا الله وحده لا شريك له متي يكي كدري لا اله الا الله تو وانا ايرن جان تربن دا نغا اني وانا دك غبا داي هر يچيوا با زي يشين بما وايو ها انتي هاغن متي يوا كانسا ها انتي ابن دا زا بياكا انان دنيا ينزو متي ان يچي وانا غاري غاتا كدينكا مون يا تانروتو سي كاي مسا بلا كرا يا بياكا يچي بيان ما يا دينا Allah ne yace ga yanda za a yi kuma kai yanda kake so sannan kace sai ya karba In azumi ne ake yi, mutum ya dau azumi ya je ya wuni yana wasa da mata ko kuma yana ta hira da su. An ce ku mai yin azumi, in dai musulmi ne yake azumi, bakinsa na azumi, idansa na azumi, kunnansa na azumi, cikinsa na azumi, farjinsa na azumi, duk gabansa azumi suke gaba daya. Haka azumi yake. Ba wai rahin ci da sha kadai shine azumi ba, a'a. Maganar mai azumi ma daban take, akasarin ta karatun Alkur'ani, hailala, tasbihi, salatun annabi. Yawancin maganar mai azumi kenan. In kaji yana magana sai ta lura. An tambaye shi ko ko zai ga wani wata magana. Amma ba mutum yayi ta ashare-ashare, yayi ta zancan banza da batsa da mata da maza ƴan uwansa, yace kuma shi azumi yake. Ko ko da yin magana ba ya tafi gidan giya. Ko kuma sai a nuna masa hoton manyan makiya annabi, yana ta munna. Suleiman kenan. Wani ma ta yace ai Suleiman ba haramun bane. Ka gani? Waɗanda ake nuna mutum da Suleiman, da manzo Allah zai da duniya wallahi duk irin dabarar da za su sai cin yaki shi. Su za ka biya kuɗi ka je ka gani ka ce ba haramun bane. Ai mutum da ya ga Suleiman ya san dama babban tarkon Yahuda ya kama mutane. Nan za a nuna ƴaƴanku yadda za su sata. Nan za a nuna ƴaƴanku yadda ake zina. Nan za a nuna musu yadda za su kashe kansu. A nuna maka yadda za ka daki mutum ya mutu ko ya faɗi. Amma duk halal ne? Kokawa da dambe, duk abin da ka ga da dambe da kokawa da sha'i da irin wannan, dukkansu haramun ne a addinin musulunci. Duk abin da ya saffaci ga abin da zai cuci ɗan uwanka, kace za ka aikata to haramun ne. Da a Suleiman ɗin a ce alwala ke nunawa da yadda ake sallah da su aikin maka kullum za a je a gani, ai sai zama ma sai mu tafi. Ku san mu je mu gani kyauta in kyauta ne. Amma abinda za a nuna ma yaro, ka ga yaro yana nema ya kashe ɗan uwansa a gida ma, ko ka ga yaro yana yin abin da yake kai da kanka dabararka ba za ta iya ba. Da manyan arna ana nuna su, wai kuma a ce wai ibada ce, wannan abu ai ana nuna mutane kaza kaza, wani har gyara aiki. Allah kiyaye mu. To in dai ba a hana zuciya abin da take so, to haƙiƙa an halaka. Wa ma man qama maqama rabbihi wa nahana nafsa an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Ko duk mutumin da yaji tsoron haduwa da Allah sannan ya hana zuciyarsa abin da take so, to wannan fa shine dan aljanna. Amma duk abin da ranka yake so kace sai kayi, to aljanna kuma an yi nesa da ita, Allah kiyaye mu. To
zai ga
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولا تعير الظالمون في ظلمات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وأخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياتي تستكبرون ومن أظلم باب قيمة ظالم كنسا ممن ابتغى على الله كذبا كمر متون بيك أغو قليلا دان كنسا كما يتي الله نيتي هكا إكي يتي أيو بنجدي شيني أيو كما سدعبون يتي شيء النبي نيتي من مسلم كذاب شيني يتي شيء النبي نيشي ما أني مسوها يي كما يدعى كيو أن محمد صلى الله عليه وسلم أو قال أوحي إلي ko yace ana masa wa'i ko da shi ba annabi bane wala yuha ilai shi'un sannan ko ba sauka masa da komai ba wa man qala fa unziru da wanda yace ai sannu ma tunda manzo Allah yace ana saukan mada alqur'ani to mu ma ai muna sa zuciya a saukan mana shi ma maraya mara komai yaro karin ya ta saukan mar bare mu sa Abu Jahil kenan yace tunda shi yace an saukan mar to in abin gaskiya ne mu ma za a saukan mana shi ko Muslim al-Kazzab yace shi wa'i ma yake masa وهم المصادقون سلم سبعة إذا من ذا الله نعين كراتوس ذو سنة مصر جفئ سنة تنبوي إلى موت أن تكيب صداع سبعة قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا فكس كتي ويدا سنجد أما أن القرآن نم محمد أما مادا سيمي فتيشي بازي برجي مدى وكرم سعى القرآن مادا من قد أما سيمي ولو ترى وبنجد يتي يا محمد دا كاغ إذ الظالمون يا عند سوكا تري sune azalimai waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani suka zama da shi zancen ba'a
shiga maratil mauti, yayin da suke cikin magagin mutuwa za su mutu, wal malaikatu malaiku a yayin da suka ba su aidihim sun shimfida hannayensu ilaihim gare su bi darbi da duruka Allahu akbar wata azibi da kuma azabtarwa ya kuluna lahum malaiku na ga waɗannan mutanen suna jinya suna ce musu ta anifan dan tsanantawa ukhriju anfusakum shine akhriju anfusakum ku fitar da kanku da kanku ile na ku bamu ka san wannan azaba ta isa wato malaika san da munafiki zai bar duniya mai musu da alqur'ani mai shakka abin da alqur'ani ya faɗa dan da zai mutu yana magagin mutuwa za a kawo masa surorin mutar jahannama a sa masa ga shi yana gani ba dama kuma kansa magani sannan malaiku su ce masa akhriju anfusakum da kowanka ka bamu da kanka Allahu akbar an ce akwai wani arabtaki na malaika azra'ilu domin shi malaika azra'ilu an ce malaika ne guda daya amma kuma mataimakansa ubangiji shine ya san adadin su saboda yawa akwai azra'iloli masu daukar ran mutane akwai azra'iloli masu daukar ran dabbobi akwai masu na tsuntsaye akwai masu na kwari akwai wadanda suke shiga ruwa akwai wadanda suke shiga kasa akwai masu yawo tsakanin sama da kasa kowane ɗaya cikin mala'ikun sunansa azra'ilu amma shi azra'ilu babban an ce tunda Allah ya shi bai taba tashi ba yana nan an ce da izauna wato da ya kafa kafa sai ya zauna akan kujera ɗaya kafar da ya soka ta ne da ta kai kafa ta bakwai kansa kuma da ya mice sai da ya kai sama ta bakwai wato sama da kasa gaba ɗayan su yana ganin sa a gaban sa kamar yadda zaka saka tabo a tafin hannunka haka yake kallon su yana juyawa akwai wata itaciya a gunda yake zaune ubangiji ya halittar masa ita a gaban sa tana ajiye itaciyar adadin dukkan abin da yake mai numfashi adadin ganyen itacen kenan kowane itace daya akwai sunan halitta guda daya a jiki kowane itace daya akwai sunan halitta guda daya a jiki in mutum in dabba in tsuntsu in kwaro in tsuntsa in aruwa in a ƙasa in a sama akwai sunansa azra'ilin yana nan a zaune yanda yake gane karewar kwanan abin halitta an ce yana kallon abu saboda kudura Allah ta yassare masa haka duk wanda kwanansa ya kare da sauran kwana 40 sai ya ga sunansa inda sunan wannan abin yake jikin ganyen ganyen yayi jajir kuma wannan sai a soke shi matacce ne kai kana nan ka tafi zulman din naku ko ka je gidan giya ko ka tafi kallon kwallo ko ka tafi kallon dambe ko kallon kokawa to matacce ne kai an soke sunan ganyen yayi ja tuni ya riga ya ga Azra'il mai daukar ranka kana nan kana buge bugen ka ba shi sa manzo Allah yake cewa ittaqilla ka annaka ta mutu gadan ba ka ji tsoron Allah a kowane lokaci kamar an ga magu ba za ka mutu saboda baka sani ba ko kana cikin matattu to haka Azra'il yake gani dama idan da kwanan ya cika wannan ganyen sai ya tsinke wanda ya jan nan dama an soke sunan mutum to sai ganyen ya tsinko kuma sai faɗo sai ya ɗauke sai ya ajiye sai ya ce ina Azra'ilu wani idan mutum an nuna masa alaman kore a jikin sunan a jikin jan to ya san mutumin nan mutumin kirki mumuni dan aljanna ne to akwai Azra'iloli masu ɗauko ran wanda yake mai imani sai su je sai ya ce ku je ku ɗauko ran bawan Allah wani yana waje kaza ko yana jinya ko yana tafiya ko yana sama ko yana ƙasa ko ina yake sai ya ce ku je ku ɗauko to in mutumin mai imani ne dan aljanna sai su ɗauko akwai wani kwaf wanda za su ɗauko wani kofi sai su ɗauko ruwa irin na aljanna su to da shi sai zo su samu mutum a duk inda yake in yi tafiya ma yake sai ya faɗi da ya faɗi sai su zo masa a fuffukensu akwai surorin aljanna a fuffuken kowane ɗaya da surorin ƴan matan aljanna da surorin irin ƙoraman da ake faɗa na aljanna iri daban-daban-daban ga sunan launi-launi mai ɗaukan ido da mala'ikun sun zo dama malam sai su buɗe a gaban mutum sai ya ɗaga ido zamanin da idan nan nasu ya juya malam sai ya kallaci wannan ada da ya kallata ɗayansu daga ciki malam sai ya kama shi da ya kama shi malam sai ya ɗauki wannan ruwan wanda ya ɗauko daga aljanna na kofin sai ya ɗiga masa a bakinsa zaƙin ruwan da gardinsa sai ya mantar da shi zafin mutuwa kuma shi tuni ya manta ma da duniya
amma ku kuna tare da shi a zamanin nan mala'ikan zai kama ran idan ya kama daga gumin shi matsarai idan ya ga mala'ikan ya to malar rai duk gabar da take jikin mutum ba inda ba zai shiga ba gaban nan 360 sai ya kewaya ta ya kewaya ya koma cikin nama ya koma cikin fargo ya zaga duk ila sa inda zai tsaya ko ina ya shiga sai ga mala'ikan na kallonsa ko ina sai ga mala'ikan na kallonsa har kuma karshenta sai ya dawo sai ya tsaya kan yatsa to idan ya tsaya a nan ne mala'ikan kuma bai kama shi idan ya kama shi ya rike idan mutumin na dan aljanna yana da cikakken imani a yayin nan mala'ikan in ya kama ba zai kama da tsanani ba sai ya kama yana matsowa yayin da ran ya zo idan kawunsa sai ya ce ka bar nan in huta sai rai ya gaya masa ya ce ka bar nan in huta Allahu akbar sai ya bashi ya huta a gurin sai ya ce da gabar wannan ta gurin idan sawun to ni fa da ni da ke kuma mun yi bauta na kenan Allah ya tara mu adabu salam in yi wannan bauta na har yanzu kuma sai ya kama yana matsawa har ya kashi gwiwa sai ya ce ban mu huta ya yi bauta na da wannan gabar ya matsa kuma har zuwa matsaurar wandansa ya ce bashi huta ana jawowa yana jawo har ya kashi kuma kirji ya ce ban mu huta har ya zo tsakanin makogoro da baki kuma to anan ne fa abin ke kowa mutuka za balagati tarake kenan wato ya kai karan karma Allahu akbar zamanin za ga mutum gashi kamar kai yake kallo ba kai yake kallo ba amma duk da haka in mumini ne shi ba ya jin abin da ake sam shi wannan kallon abin da yake jikin fuffuken da dadin ruwan da ya sa masa ya dauke masa hankali har kuma ya zari la idan ya zari ya tafi da shi dama mala'iku na jira can sun ga towarsa sun totare da yan matan hurin filu suna tare sun ga za a samu su mijin su nan idan aka je da shi wajen ubangiji aka ce gashi an dauko mala'ikun su kai sai ubangiji ya ce to ku kai shi can hawasul quyuri wato wani cikin tsuntsaye ne na aljanna mu ubangiji bai yadda mutum ya je ya sha ni'ima aljanna ya zauna a cikin ta a zahiri ba sai an tashi alkiyama to tsuntsayen aljanna suke yawo ko ina sai a sa mutum a cikin barora ran za a sa nan sai a sa ran a cikin makoshin nan nasu to sai su dinga yawo da shi ni ma aljanna ba irin wacce ba zai ji ba amma kuma ji ne irin na tinyana alimu zarr din na farko amma jiki kuma nan yana nan za a kai shi rami to wani alƙin an kai ramin daga nan kuma za a zo a yi masa tambaya akwai fitina a kabari wacce za a zo idan an saka mutum a cikin kabarin da towar mutanen sun toke nan masu kai jana'iza sai mala'iku su zo kuma su mutanen gida sun zo suna dudduba ana cewa to a dudduba na yake saka ɗan mukullansa ne ku duba da kyan ana ganin menene ma sallafa can kuma suna cewa waɗancan mala'iku kuma suna mai fi gabatar waɗannan ku suna ta a duba mai bari magada ana neman su kwashe ɗan kuɗin da ka bari wani ma so yake sata an manta da kai mala'iku kuma can za su tsare ka su tambaye ka abin da aka halice ka saboda shi zamanin nan mala'ika rumman shine zai fara zuwa kan mutum a kabarin sa Allahu akbar shi mala'ika rumman in ya zo ya tsaya a gun mutum idan ya tsaya mutum ya kallace shi shi ma ya kallace shi ya ga tunda yake bai taba sanin mala'ika kamar wannan ba bai taba ganin kuma halitta irin wannan ba to bayan tafiyar mala'ika rumman mala'ika munkarin da nakiru kuma za su su ne masu fitina da gaske su za su tambayi mutum dama in sun zo za su ce da shi in mumini ne da muminin da wanda ba muminin ba sun zo sai sun tambaya sai a wajen jawabi a nan ne yake rangabiya da mumini da ba mumini za su tambayi mutum su tashe shi zaune kun ya abdullahi haka za su ce masu tashi mutum ya zauna ya tashi zaune a kabarin ya tari dama ya ce man rabbuka bai taɓa ganin halitta mummuna kuma ta munkarin da nakiyun ba amma mala'iku ba mala'iku wanda za su zagume mutum kamar su shi mala'ika rumman dama ba duka ba zagi aikin ka kawai za ka rubuta idan ka zo dama shi rumman in ka zo ya same ka a kabari sai ya ce to abin da ya kawo wajen ka ba duka ba zagi ba tsoratowa ina so ka ga ka rubuta aikin ka da kai ne a duniya daga ran da ka shekara 18 balagar ka kenan to ka rubuta aikin ka na alheri da na sharri da kanka wanda ka san kayi tsakanin karatu da kyauta da sadaka da alheri da taimako da sulhu da abin da ka san kai na alheri ko da misalin mutum hula ya sa a duniya kace masa wani gar hulaka rubuta to mutum ya ce ubangiji ya ce masa ya wannan malaika ni ba ni da takarda ba ni da alƙalami ba ni kuma da tawada malaikan zai ce masa to likafanin da aka kawo ka da can da kaje duniya kaje da riga ne mutum ya ce ban je ba ha kaje tsirara ya ce tsirara na je sai ce to tufe wannan likafani sai mutum ya ware da kansa in ya ware sai ce to a jiki za ka rubuta ce ina alƙalami ce ya tsanka ina tawada ce yawunka yawun bakinka mutum ya dangwala ya dingai na ba wani kaza rance na ba wani kaza kyauta ne sadaka kaza na ci da iyali na na tarbiyya ƴaƴana na taimaki makota na duk abin da mutum yayi daga ran shekara 18 har ran da ya mutu mutum sai ya rubuce shi ran komai kankantar abu mutum ya gama tsaf sai sai masa to ka rubuta sharri kuma a baya sai mutum ya ruya juya bayan likafin kuma ya dinga rubutawa mun nadar wani mun zagi wani na ci kayan wani na da kidan wani na zagi duk abin da mutum ya aikata na sharbi kuma daga ran shekara 18 har ranar mutuwarsa sai ya rubuce a cikin likafin kaf idan mutum ya gama sai mala'ika ya ce to kawo sai ya karba ya nade kamar yadda ake nadin laya sai daure maka da zaran da aka daure likafin sai ya daura maka a wuya idan ya daura maka a wuya sai ya ce to kuma ka kwanta ni mun zan kwana da kai kenan وكل انسان نزلنا طائره في انكي شي wannan ko wanda mutum za a lazamta mar wannan takaddar a wuyansa haka zai tashi da ita ran ta alkiyama kowa da laya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashi ran ta alkiyama ku fatan quratan gurna tsirara ba ta kalmi kuma sannan ba ta ciya mun an ce gashi da wanda aka yi ma jara da wanda aka yi ma aski da wanda ya kare ya fadi duk sai sun kunza ya tashi kiyama za ka tashi da adadin tsawon su ka ga mutum kamar dabba abin tsoro yana jan gashi ya kasa gashi ba ya san farcin duk farcin da aka yanki ma sai ya kuma ya dubu mutum ya tashi burlan kuma gashi ba ta ciya haka ba a tashi nana Aisha tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya rasulullah kace za a tashi tsirara ba tufa yaya sulki da sulki nan ya kuba da yaya tsirara uwa da danta a wannan taro yace Allahu akbar ya Aisha kullu mu'min yawma idhin shanu yubni yace a wannan rana kowa ta kansa yake wa zai iya sulki ya ga wani kowa sama ka yake kallo da kansa yana sauraron takardar karatun aikin sa ko za a bashi a dama ko za a bashi a hagu tsoro ya ishe shi yau zai zauna ya kallaci wani dama ba daɗi ne shi mutane ba sai mutum ya biya su lai goma ya je ga sabon Allah yana ta munna dan kwanciyar hankali an ce za a safa Allah shi kenan sai mutum ya bada su lai goma ya je ya gani Allah kiyaye mu ko mutum anan ne zai nuna gwamnati sama ya je da wuri ya zaɓi guri kuma haka wuta take mukami mukami wata wutar wani bai sai shige ta ba yadda anan duniya kake ga mutane na kwatanta abin haka lahira kuma take Allah ya mulkuta to kun ji yanda wannan malaika yake in ya tafi malaika ruman saura mun karan da nake su kan za su zo tambayi mutum mar rabbuka za su fara tambaya waye ubangijinka idan mutum ya san Allah da hakikar sani da sifofin Allah idan kace Allah ne saboda ai kafiri ma ya san Allah akwai shi kafiri ma ya san Allah sanin Allah da sifofin Allah shine sanin Allah amma ko ka arna baka ji suna cewa Allah ba an sana faɗa sun san kuma akwai shi musulmi so ake san Allah da sunan Allah shine sunan Allah ka gaya musu sannan su ce ma nabiyuka ka gaya musu tambaye ka annabinka sannan su tambaye ka ma dinuka duk abin da kike da na tawaidul islam su tambaye ka to idan ka ba su amsa sai su ce nam namratul arus ka kwanta kai bacci irin baccin nan na ango da amarya idan ka mutum da ma nan duniya buga bugar sa yake kullun ya kare zamanin sa da labar ma'ashi shi dai neman abinci da gari ya waye da ma shi kenan an tafi neman abinci ba za a dawo daga neman abinci ba sai magarba idan an dawo magarba an cika ciki kuma akwai gurin dara ko gun tarsa ko gun gidan Suleiman a tafi can ba za a dawo ba sai bacci na kama mutum yana gengadi da ya dawo ya dinga tura bacci sai rana ta fito yanzu wannan mutumin ne.